sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 15 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji dalilan jamhuriyar Niger na bukatar sojojin Faransa su sake shiga kasar.
Sun wannan sun fito daga Mali, sun ce za su tafi su Niger hawa. Kenan da mu da ƴan ta'adda ne kaɗai za mu makwataka, muka ce a'a bai kamata haka nan ba.
To da alamar za a daina yajin aiki da ake yi a ƙasar Ghana bayan da gwamnati ta amince ta biya ma'aikata kuɗaɗen tallafin tsadar rayuwa. To sai dai wasu na ganin wannan tallafi bai wadatar ba.
Ma'aikata na matukar bukatar taimako. Yau kudin man fetro ya je sama. Komai da mutane ke bukata da mai taimaka wurin inganta rayuwa dukkan su fashin shi sun je sama.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan illar ambaliyar ruwa a ƙasar Kamaru. Zai kuma zo da labaran wasanni, amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas a yamma da kogin Jordan da aka mamaye don yin tattaunawar da ake sa ran za ta mai da hankali akan matakan haɓaka tattalin arziki, ciki har da babban tallafin kuɗi don asibitoci a gabashin birnin Qudus. Biden ya sanar da ba da tallafin dala miliyan 100 ga cibiyoyin lafiya a yankin a zaman wani bangare na alkawarin tallafi na fiye da shekara daya da Amurka ta yi da nufin taimakawa cibiyoyin lafiyar Falastinu. Waɗannan asibitocin su ne ginshikin tsarin kula da lafiyar yankin Falastinawa a cewarsa. Ya kuma yaba da aikin da jami'an jinya ke yi tare da bayyana abin da iyalansa suka fuskanta a lokacin da suka buƙaci kulawar gaggawa. Sauran sanarwar da ake shirin yi sun hada da waɗanda za su mai da hankali akan haɓaka tattalin arzikin yankin Falastinawa, kamar ƙirƙirar fasahar intanet ta 4G a Gaza da yamma da kogin Jordan. Ministocin kuɗi na ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a ƙasar Indonesia a yau Juma'a, inda suka zargi jami'an Rasha da hannu a cin zalin da aka aikata a lokacin yaƙin. An fara taron na kwanaki biyu a tsibirin Bali ne da batun harin da sojojin Rasha suka kai wa Ukraine, wanda ya shafi kasuwanni. An samu hauhawar farashin kayayyakin abinci. Gaba ɗaya kuma yakin ya haddasa mummunan tashin farashin sauran kayayyaki. Wannan na zuwa ne mako guda bayan da babban jami'in diflomasiyyar Moscow ya fice daga wani taro da ministocin harkokin waje suka yi. Sakatariyar Baitul Malal Amurka Janet Yellen ta fadawa tawagar Rasha a yayin bude taron cewa Rasha ce ke da alhakin mummunan durkushewar tattalin arziki a kasashen duniya. Ita ma ministar kudin Canada Chrystia Freeland ta mara mata baya, ta fadawa tawagar Rasha cewa su ke da alhakin laifukan yaki da aka aikata a Ukraine saboda goyen bayan mamayar da suka yi, a cewar wani jami'in Canada. Dukan ministocin kudin Rasha Anton Silivanov da ministan kudin Ukraine Serhiy Machenko suna halartar taron ne ta bidiyo a yanar gizo. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Difa da ke jamhuriyar Niger, manoman shinkafa fiye da 1,000 suka yi asarar shinkafar da suka noma a bana sakamakon bayyanar wasu tsuntsaye masu tarin yawa waɗanda suka fito daga ƙasar Chadi da ke makwabtaka da jihar. Manoman sun ce a tarihi ba su taɓa ganin irin wannan al'amarin ba. Wakilin muryar Amurka Abubakar Isa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan al'amari ya zo daidai lokacin da manoman shinkafa na jihar ta Difa ke ƙoƙarin yanke shinkafar noman rani da suka yi. kwatsam ba zato ba tsammani suka wayi gari da bayyanar waɗannan sunsayen da suka mamayi lahirin gonakinsu. Monoman dai sun yi amfani da hanyoyi da dama wajen kawar da waɗannan sunsaye, amma hakan bai samu ba sakamakon yawansu, kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin monoman na shinkafa.
Ni ne Malam Hikima, magatakarda na kungiyar monoma Kalkariya na Difakura. Mu ƴan Difa na kawai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haka da fara cikin damuna mun samu da ambaliya na ruwa. Muka yi haƙuri muka jimre da halin muka noma rani. Cikin noma rani wannan yanzu gonakan na shinkafa da muka aika tsuntsaye sun zo su kuma addabi kowa. Yanzu akwai masu gona ma gona. Tunda sai in ka zo gona ka kama kwaro tsuntsaye baka bari he wa sai kenan. Hutun kawai dare ne kawai.
Sunana Abdul Sulaiman Saleh. Kwanan nan akwai wasu tsuntsaye wanda suka zo suka yi ta mana banna a cikin gonakanmu na shinkafa. Duk inda sun gani gona gashi nan danye ne kenan, su ba su da wani wurin safka sai wurin.
Ganin irin barnar da suka samu a bana, manoman shinkafar na jihar Difa sun fara tunanin irin matakan da za su ɗauka a nan gaba. Madu Malam Kyari shine shugaban kungiyar manoma na Difa.
Sun sayan gaskiya yawan sun ka gani kamar hadari ne gaba dai da sahe-sahe wannan. Kawai in kai sallah asuba in ba ka je gonan ba ne baya yiwa ma kai suke wani abu, gaba daya za su rihe gonan, kuma marece ya yi kusan magariba shi ma kuma za su sabko sosai, kenan guri biyu nan ne suke yin banna.
To me dubara yanzu ga harakan gonanku?
Dubaran dai kawai abinda za a yi, kaga wasu suna saye irin kalkin na wanda ana kama kihi da shi, shi ne suke kaiwa suna rufa a saman shinkafan. Amma duk da haka sun sanya gaskiya ya yi karhin wa'annan abubuwan. Kawai ana ta ihu ma dai ba su tashi wani lokaci. Gaskiya ya zama annoba za a ce da wani abu ne dai daban wannan ba sun sanya da muka sani ba ne.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumomin da ke kula da ayyukan noma a jihar ta Difa game da wannan al'amarin, amma hakan bai samu ba. Yanzu dai manoman shinkafa na jihar Difa sun fara shirye-shiryen dasa shinkafar wannan damuna, amma faruwar wannan al'amarin sun saye ya sa su cikin fargaba, musamman ma a wannan lokacin da ruwan Komadugu suka karu sosai. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Abubakar Isa da wannan rahoto, a kuma gaida Maryam Dauda wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Za mu nufi jamhuriyar Niger, inda ministoci biyu daga kasar Faransa, wato na tsaro da harkokin waje, suka je don tattaunawa kan harkokin tsaro da cigaba. Faransawan da takwarorin aikinsu na jamhuriyar Niger sun jaddada bukatar sake shigar sojojin Faransa cikin jamhuriyar ta Niger don taimakawa a bangaren yaki da ta'addanci. Suleiman Barma, gare ka.
Tantaunawa ce ta awoyi da dama aka yi a tsakanin ministan tsaron Faransa Sébastien Lecornu da abokiyar aikinsa ta harkokin waje Catherine Colonna da dai gefe ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu da ministan harkokin waje Hasim Masaudu, dangane da daftarin aikin da ƙasashen biyu ke shirin zartarwa bayan girke da karun barkan a Niger. A wani lokacin da 'yan ta'adda suka fara yada ayyukansu zuwa ƙasashen gabar teku. Bayan da suka yi wa shugaba Mohamed Bazoum bitar abubuwan da suka tsayar, waɗannan ministoci sun kira tare manema labarai. Ga abin da minista Alkasum Indatu ke cewa,
in wannan sojan sun fito daga Mali sun ci za su tahe su, me za a faruwa? Kenan da mu da 'yan ta'adda ne kaɗai za mu makwataka? Muka ce a'a, bai kamata haka nan ba. Majalisa ta yi shawara ta ce ya kamata ba waɗannan mutanen dama su zo cikin ƙasarmu na iyakar da Mali su taimaka mana buskan batun tsaro, kamar lokacin da ƙasarmu za ta yi ƙarfin da ya kamata, su jawo mu za su yi yawan da ya kamata, samu kayan aiki yadda ya kamata su yi wannan tsaron. Daga mun tattauna buskan wannan abin, buskan batun tsaro, tabbatar tsaro cikin wajen gana mu ina za ta kwana da ya kamata ne. Kun san kawai tsaro abin da ke faruwa, bena ala attack, togo ala attack, ko ina ala take ne ya kamata mu tattauna buskan wannan abun, mu ga matakan da ya kamata mu dauka da kuma tattauna buskan wannan batun.
domin kaucewa cece-kucen da aka yi fama da shi a baya dangane da batun shigo da dakarun ƙetare a Niger. Kasashen biyu sun bayyana cewa sojojin Niger ne yake da hurumin jagorancin al'amura a fagen daga.
Za su zo wa su kama mana, mai kama mana za su yi, ba su za su aiki wurin mu. Duk hutar da za a yi su jami'a za su ta suna iya tare da su tare da su za su tafiya su yi wannan aiki. Don kama mana za su yi, ba aiki bane za su yi wurin mu, har yadda yake ƙarfin mu. Kayan aikinmu sun kai inna za mu samu yi wannan aiki.
Ayyukan cigaban al'umma na daga cikin batutuwan da bangarorin biyu suka tattauna a kansu a yayin wannan ganawa.
Nous l'apportons cette année à 20 millions d'euros, donc une augmentation d'un tiers de notre enveloppe globale cette année.
Ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta ce a bisa umarnin shugaba Emmanuel Macron a bana Faransa ta yanke shawarar tallafawa Niger da miliyan 20 na euro a matsayin gudunmuwar da ta saba bayarwa a kasafin kudaden wannan kasa, waɗanda daga cikin su miliyan 8 za a yi amfani da su wajen tanadin cimakar da za a ajiye a rumbun tsimi, yayin da wasu miliyan 8 din na daban za a aiki da su wajen ayyukan agajin gaggawa.
Une convention sur cet état d'urgence dont je parlais.
Ta kara da cewa a ƙarƙashin sabon fasalin da suka zo da shi ta hanyar hukumar samar da cigaba ta AFD, yau da safe ita da takwaranta na Niger sun saka hannu akan wasu yarjejeniyoyi biyu waɗanda a ƙarƙashin su Faransa za ta ba da tallafin miliyan 50 na euro don ayyukan samar da wutar lantarki ga al'ummomin Niger.
Pour visiter un projet qui répond encore mieux aux besoins que vous nous avez exprimés l'un et l'autre et que vient de nous rappeler le président Mazoum.
Tawagar ta mambobin gwamnatin Faransa ta ƙarƙare wannan rangadi da gundumar Walam da ke jihar Tilaberi, yankin da kasar ta Faransa ke gudanar da project na ayyukan cigaban al'umma, kafin daga bisani su daga zuwa kasar Cote d'Ivoire a yammacin yau Juma'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Akai da Suleiman daga Niger kuma bari mu nufi Ghana, inda gwamnatin kasar ta amince ta biya ƙarin kashi 15 cikin 100 na albashi ma ma'aikata waɗanda ke yajin aiki saboda tsadar rayuwa ta sa albashin nasu bai tasiri. Daga birnin Accra ga Ridwan Abbas da cigaban rahoton.
Farko, wasu kafofin labarai sun nuna cewar jinkirin da aka samu wurin amincewa da kaso da za a yi ƙarin a dalilin rashin samun maslaha a kan kaso ɗin ne a ɓangaren gwamnati. Samun ƙulla wannan yarjejeniya na nufin za a dakatar da duk yajin ayyuka cikin hanzari. A cikin jawabinsa, shugaban tawagar gwamnati Ignatius Bafoyewuya, minista na ayyukan yi da ƙaragu, ya bayyana cewar gwamnati ta samu wakilta mai ƙarfi da sun ka hada da ministan tsaron ƙasa na kuɗi da sauransu, haka ɓangaren ƙungiyar ƙadagon ya ce.
At the end of the negotiations, this is a common communique that we have, and I will read it as it is.
A ƙarshen muhawara, gazantarwa da aka ci makuma zan karanta shi yadda yake. Yarjejeniya akan kuɗin sauƙaƙa tsadar rayuwa. An ƙulla wannan yarjejeniya yau 14 ga watan Yuli shekara ta 2022 tsakanin gwamnatin Ghana bisa shugabancin kwamishin shawarar ta albashi na ma'aikatar ƙasa na shekara ta 2022. An amince za a biya kashi 15 na albashin somi daga ɗaya ga watan Yulin shekara ta 2022, kuma an dakatar da yajin aikin cikin hanzari. Masanin tattalin arziki Sarki Imran Khashir dake ne ya yi min ƙarin bayani akan yarjejeniyar.
Abu ne da zai taimaka, saboda idan ka duba yadda tsadan rayuwa ke tafiya Ghana, za ka ga kaman ma'aikata na matukar bukatan taimako. Ko da yake wanga kaso na da yawa, amma ina gani kaman ba zai taimaka kwarai ba. Ma'aikata na matukar bukatan taimako. Yau kudin man fetro ya je sama, kudin man diesel ya je sama, haka zalike gas. Komai da mutane ke bukata da mai taimaka wurin inganta rayuwa, dukkan su fashin shi sun je sama. Akan haka ina gani kaman wanga cost of living allowance da aka karanga zai taimaka, ko da yake ba zai taimaka kwarai ba. Hadadin kungiyar Kwadugun na ga lokaci ya kai da ya kamata gaskiya su ma su koma aiki, saboda gwamnati a kashin gaskiya ba zai magance matsalar duka ba. Tattalin arzikin kasan duka baki da idan ka lura, dalili da ya sa za mu koma IMF kenan. Gwamnati ba ta cika alkawalinta wurin budget ba, akan haka take da niyyar koma IMF. Bangana gura cewa gwamnati na cikin saka mai wuya akan haka idan har wani kungiya daban kuma ita matattasa da wani demand suna ganin dai kawo damuwa su.
Inda ba a manta ba ran hudu ga watan Yuli shekara ta 2022 kungiyoyi guda hudu na malaman koyarwa sun kayyanar da yajin aiki na illa masha Allahu akan bukatar a biya su kudin sauƙaƙa tsadar rayuwa. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Redwan, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Haka yake yanzu kuma ga Garba Awwal da rahoto na musamman.
Ruwan sama kamar tabakin kwarya ya yi mummunan ta'adi a garin Lumbe. Hanga ambaliyar ruwan ya luguza hanyoyin motoci a garin, sannan kuma ya kwashe waɗansu gidajen al'umma. Irin hakan da yi ba farko bane da yake faruwa a wannan bangaren, abinda tarihi ya nuna. Yanzu dai al'umman wannan gari na Dimbe suna cikin halin ni'asu na wannan itilai da ya fada musu. Wanda sa nayi kokari na gana da mazaunin wannan gari na Dimbe, Malam Musa, ga abinda yace.
Wannan ambaliyar ruwa da aka yi a kasar Kamaru ta shashin Ingilishin nan, wato abin yayi barna da yawa saboda babu hanyar ruwa da aka yi. Gwamnati bata yi hanyar ruwa ba, inda ruwa zai dinga wucewa yayi barna da yawa, ya rurrusa hanyoyi, hanyoyin mota ma gidajen mutane ya dauka ya tafi da shi. Saboda hakan nan gwamnati ta dauki mataki, saboda irin wannan sun gulla, kaga akwai wata kauye ma da gwamnati ta ba ma ainin dan shashin kwangila ya gyara hanya, bai musu abin nan ba, bai gyara ba, da ruwa ya zo duk ya kwashe wannan duwatsun da ya zuba da siminci kawai. Suna cewa da dan Faransa ne, dan shashin Faransa ne ya zo ya musu, za a ce dan shashin Faransa ne, amma dan gari ne, dan asalin wannan kauyen din shi aka ba ma wannan kwangilan ya yi musu wannan aiki. Ka gani dole gwamnati da ɗauki mataki da gyara hanya. Wallahi wannan ruwan ya yi mummunan barna sosai, biye da tsammani har da gidaje, daga da ruwa yake tafiya da gidaje. Ba da abin faɗa ko gwamnati tashi ta yi gyara mai kyau a ɗauki mataki.
Sai dai ministan cikin gida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Mista Atangaji, shi kuma ya ce wani sati kokari daga ciwon ta tallafawa duk wanda wannan itilali ya faɗa masa. Sai dai a cikin maganarsa, ministan ya ce shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru ne ya turo shi mustajiya domin ya zo ya gane wa idanunsa irin abubuwan da suke faruwa, kuma ya ce za a tantance duk waɗanda wannan itilali ya faɗa musu domin a ba su taimako na musamman. Sannan ya yi wa al'umma jaidaito na irin abin da ya same su. Malam Habibu, ɗaya daga cikin masana ilimin yanayi na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, shi ma ga irin ƙarin hasken da ya mana akan irin abin da ya faru a wannan bangare na Lumbe.
Ba na farko bane ambaliyan ne yake barna, shekara bakwai baya an yi ambaliyan da ya zo raba gada ya ba shiga ba fita ba shiga Southwest shekara bakwai baya. Aka duba aka gani aka gani me yake kawo wannan matsala, aka shiga Southwest shi aka duba aka gani mutane ne suka gidaje a gefen teku suna matsa teku suna matsa teku suna matsa teku. Sai gwamnati ya dauki doka ya gaya musu ce baya bukatan cewa wani ya zo ya sake yin gida game da gefen teku, to duk gidajen da suke gefen teku din su matsa. Mutane suka yi taurin kai ba su yarda ba dai, suna dada matse ruwa kuma aka ba su bayani aka ce nan gaba in aka yi mugun ruwa za a yi ambaliya, ba su ji ba dai shine kawo wannan matsalan da ka gani. Ba wai shanin da duniya yake ciki bane, a'a taurin kanmu ne, taurin kan mazaunan wajen ne shine kawo wannan.
A halin yanzu dai waɗansu al'umma waɗanda wannan ambaliya ruwan ya rutsa da su suna cewa dai canjin yanayi ne. Alhaji Ali shi ma ɗaya ne daga cikin wanda yake ganin kamar canjin yanayi ne ya faɗo a ƙasar jamhuriyar Kamaru.
Abin da yake faruwa dai ya dangana farko tukuna da canjin yanayi, yanda aka yi taro iri-iri kuma daban-daban a duniya a ji tambayan ko ci ƙasa ta kawo nata taimako irin na kuɗi kuma da za a taimaka a yaƙi wannan irin canjin yanayin ɗin da yake faruwa. Wato canjin yanayin yana faruwa ne wato zafin ƙasa na yawa, wato a shaidu su tunkuɗa ruwa na duk inda yake na tunkuɗa shi ga zuwa a teku koni teku, kuma shaidu su ambaliya yana hawo yana turo ruwa kuma na maimai gidaje da gurare da bai taɓa ma yin wannan al'amarin ba. To kaga shine farkon abin da yake faruwa kenan. Na biyu kuma akwai sakaci irin na gwamnati domin irin taron nan na yaƙi da yanayin lokaci inda yake faruwa na wato an yi ta yi shi a duniya, wato an zaɓi ƙasashe waɗanda aka ba su taimako na ƙwarai da gaske saboda su tsaya su saka wannan kuɗin da aka ba su saboda su kare irin waɗannan al'amuran ɗin. To kaga har yanzu da ƙasarmu na Kamaru nan dai ban taɓa ji an yi wani yunƙuri akan cewa lallai kuwa an nuna ma al'umma lalle yaƙi da yanayin canjin yanayi a kowane lokaci ba taɓa yi ba. To kuma da kai magana kuma akan mutane wanda suke zama a ƙwarai da gaske, to kaga mutane suna zaune tsawon shekaru 20-40 a waje ba taɓa yin al'amari haka ba, kuma wannan ma yana daga cikin irin sakaci na gwamnati domin gwamnati ta san irin gurare da za ta iya ba ma mutum takardar da zai yi gini da kuma irin gurare da za ta hana shi yin gini saboda wannan al'amari zai iya isowa kuma zai iya ambaliyar ruwa zai iya zo ya ci mishi. To duk wannan gwamnati ba ta yi. A takaice dai babban laifin da za a dora ma gwamnati wanda su ne suke da sakaci don su ne suke da iko, su suke tsarawa, su suke nuna gujin da za a iya zama, su suke nuna gujin da ba za a iya zama ba.
Alhaji Garba Abubakar mai bayar da shawara ne a bangaren ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Masu aiki da na'uran da suke la'akari da samaniya sun sanar cewa wannan shekaran za a yi ruwa da yawa a ƙasar Kamaru su kan shashin kusurmin ƙasar Kamaru. To ka san kuma ruwan da yake zuwa ta shashin da duwatsu suke kaman Southwest ina da ƙarfi da yawa, ina bambaro duwatsun da suke sama suke fadowa kan titi. Bayan haka kuma da akwai sakacin ɗin al'umma muna tafiya gini a inda bai cancanta a yi gini ba, kuma gwamnati shi ma yana shi irin sakacin ina barin mutane suna aiki a irin wannan wajen ɗin. Wannan abu ne wanda ba mutane ba ne ko kuma ba mutum ba ne, ikon Allah ne. To shi Allah ya tashi watsofuwansa ko zafi ba wani wanda zai iya tarewa. Shi dai mu roki Allah, Allah kawo mana saukin wannan al'amari. Kuma mutane masu zargin gwamnati ba harban gwamnati ba ne, gwamnati na da laifinsa, mu ma al'umma muna da namu laifin ɗin. Don mutane su dinga yardan cewa da akwai inda gwamnati ya hana ƙada a ji a yi gini, da akwai inda gwamnati ya yi da a yi gini, to mu shi kuma gwamnatin da yake da laifi ina ganin inda ake aikin inda bai cancanta a yi gini ba shi ya bari a yi gini. Wannan dai an sanar da mu masu wanda ake kiransu a Faransancin meteorology sun sanar cewa wannan shekarar ruwa zai yawa daga gefen tekun Kamaru zuwa Southwest da kuma Kurmi har yazo kai sashin Yaounde da East
sashin na garin Benue ya daga cikin bangaren da ake amfani da harshen English sarauniya Ingila kuma al'umma suna fama da rashin zaman lafiya a wannan garin yau sama da shekaru 5 da suka shude tunda waɗansu ƴan tsinari suka dauki bindigogi a hannunsu suke fada da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru domin suna buƙatar a raba wannan sashin gida biyu sannan yara ba sa zuwa makarantu kuma harkokin kasuwanci baya gudana a sashin na Limbe wannan al'amari dai zai iya jefa al'umma a cikin halin kakanikani Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a kai sheka amma kar kai nisa don za ka gabatar da shiri na gaba
wasanni a takaice
cigaba da ake yi na gasan daukar kofin nahiyar afirka a mata bangaren mata wanda ake bugawa ya zaka a kasar morocco da kuma neman gudun shiga wasan kwallon kafa da za a gudanar na duniya na matan kasar kamaru ta kwashe gashinta a gaban kulubin kasar tarayyar nigeria da ce daya mai makaushi a bugawa da suka yi tsakaninsu ba farko bane da kulubin guda biyu suka haɗu domin bugawa a kwata final farkon kala wasu sun kara ne a shekarar 2016 da kuma shekarar 2018 a kasar Ghana Allah yanzu haka dai manyan kulubin da suka rige waɗanda za su buga a kasar ta Morocco ne domin neman gurbin tafiya wasan kofin duniya na shekarar 2023 da kuma ɗaukar wannan kofin din kulubin guda huɗu yanzu haka dai ana tunanin ko kasar jamhuriyar Kamaru za ta iya shigewa ko kuma ba ta iya shigewa ba a gasar kakan wannan shekarar 2022 dai wanda ta fito a club din kakan wannan shekarar na kasar jamhuriyar Kamaru club din kutunta Benin Garwace wanda ta zanto ta farko sai kuma wanda ta biyo mata ta dauke gurbi da biyu ta ce club din Benin wanda ta zanto ta uku kuma ita ce club din Kanon Sport ta Benin Yaounde a halin yanzu dai hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru FKF tana ci gaba da ganin yadda za ta fito da jadawalin wasannin da za a gudanar na shekara mai zuwa a kasar jamhuriyar Kamaru masana kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru sun sake wa dokokin wasanni gyaran fuska domin za a fito da waɗansu sabbin dokoki domin ci gaban kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka Awal da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a yamma da kogin Jordan da aka mamaye don yin tattaunawar da ake sa ran za ta mai da hankali akan matakan haɓaka tattalin arziki ciki har da babban tallafin kuɗi don asibitoci a gabashin birnin Kudus. Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 100 ga cibiyoyin lafiya a yankin a zaman wani bangare na alƙawarin tallafi na fiye da shekara ɗaya da Amurka ta yi da nufin taimakawa cibiyoyin lafiyar Falasɗinu. Ministocin kuɗi na ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a ƙasar Indonesia a yau Juma'a, inda suka zargi jami'an Rasha da hannu a cin zalin da aka aikata a lokacin yaƙin. An fara taron na kwanaki biyu a tsibirin Bali ne da batun harin da sojojin Rasha ke kaiwa a Ukraine, wanda ya shafi kasuwanni. An kuma samu hauhawar farashin kayayyakin abinci, gaba ɗaya kuma yaƙin ya haddasa mummunan tashin farashin sauran kayayyaki. Wannan na zuwa ne mako guda bayan da babban jami'in diplomasiyyar Moscow ya fice daga wani taro da ministocin harkokin waje suka yi. A jihar Daifa da ke jamhuriyar Niger, manoman shinkafa fiye da 1,000 suka yi asarar shinkafar da suka noma a bana sakamakon bayyanar wasu tsuntsaye masu tarin yawa waɗanda suka fito daga ƙasar Chadi da ke makwabtaka da jihar. Manoman sun ce a tarihi ba su taɓa ganin irin wannan al'amarin ba.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Station wacce ta hada shi da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wassalam.